إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari dawowar mu karatu da muka saba yi mako mako bayan takaitaccen hutu da muka tafi na sallar layya a majalisin mu na masallacin cikin asibitin tarayya Federal Medical Center da ke garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan za ta zama halka ta 19 a wannan yammaci na Juma'a 19 ga watan Dhulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yake dadai da 7 ga watan 7 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun kammala bayani dangane da darussa da zamu dauka karkashin faga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka yi yana kauyen Banu Sa'ad kauyen Sahalimatu Sa'adiyya kauyen da aka shayar da shi gabar da zamu je gare ta maudu'in da zamu tashi kansa a yau inda yake cewa wafatu aminata wa kafalatu abdul muttalib wa wafatuhu wa kafalatu abi talib wannan maudu'i da zamu tashi kansa a wannan halka a wannan yammaci ya kunshi bangarori guda uku bangare na farko yace wafatu aminata rasuwar amina mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato zai mana takaitaccen bayani dangane da rasuwar mahaifiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai gaba na biyu na wannan maudu'i yace wa kafalatu abdul muttalib sannan zai yi bayani kan aukar dawainiyar abdul muttalib da yayi ga annabi Abdul Muttalib ya dauki nauyin dawainiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to zai mana takaitaccen bayani dangane da yadda Abdul Muttalib ya dauki nauyin dawainiya da hidima ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bangare na uku yace wa wafatuhu wa kafalatu abi talib da kuma rasuwar shi Abdul Muttalib din Abdul Muttalib mun san kakan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to da rasuwar sa da kuma yadda babban sa Abu Talib ya ci gaba da daukan nauyin dawainiyar sa kenan zai yi magana akan abubuwa guda uku abu na farko rasuwar mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu daukar dawainiyar annabi da kakansa yayi wato Abdul Muttalib sai kuma abu na uku rasuwar kakansa da kuma daukar dawainiyar sa daga babban sa Abu Talib yace thumma inna ummuhu akhadhatku minha وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار يأتي ثم إن أمه أخذته منها sannankuma baya ga haka yanzu yana dora bayani ne akan bayanin da ya gabata na dawo da annabi da Halima tai zuwa ga mahaifiyarsa lokacin da mala'ika Jibrilu suka je da wani mala'ika suka tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam a kauyen Halimatu Sa'diya da ake kira Badiyatu Bani Sa'ad wannan ya firgita Halima ya sanya ta ta dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam gaban mahaifiyarsa to bayan dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam gaban mahaifiyarsa to shine ya dora bayani anan yace thumma inna ummuhu akhadathu minha sai sannan kuma sai mahaifiyarsa ta dauke shi daga garin makka wa tawajjahat bihi ila almadina sai ta fuskanci garin Madina da shi da annabi kenan ta dauke shi daga garin Makka bayan Halima As-Sa'diyya ta dawo da annabi da kadan sai mahaifiyarsa ta dauke shi daga Makka ta fuskanci garin Madina da shi li ziyarati akhwali abihi dan yaje ya ziyarci kawunan babansa tsakanin Makka da Madina kilomita 420 ne to a wancan zamani mun san suna tafiya ne in ma ko a kafafunsu ko kuma akan dawaki ko raƙuma ko jakuna to wannan yakan sa su yi tafiyar kwanaki 9-10 har 12 tsakanin Makka da Madina to shine ta dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kama hanyar garin Madina da shi saboda dalilai guda biyu dalili na farko shi ya ambata mana anan yace li ziyarati akhwali abihi dan su je da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kawunan babansa wannan dalili na farko kenan da ya sa mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dauke shi ta tafi garin Madina da shi kenan wannan zai nuna mana baban Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa yar Madina ce an gane bayanin nan ya ce mahaifiyar Annabi bayan dawo da shi Makka gabanta sai ta dauke shi ta fuskanci garin Madina saboda dalilai guda biyu amma dalili daya aka ambata mana cikin wannan littafi na Nurul Yaqin yace li ziyarati akhwali abihi dan ziyartar kawunan babansa ai kawunai yan uwan mahaifiya ne bafanu kuma yan uwan mahaifi to in aka ce ta dauke shi dan yaje ya ziyarci kawunan mahaifinsa wannan na nuna kenan mahaifiyar mahaifinsa yar Madina ce an gane bayanin wannan yana nuna kenan mahaifiyar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam yar Madina ce kenan kakar annabi ta wajen babansa kakarsa ta wajen babansa yar Madina ce haka ne ba yar Madina bace yar Makka ce ita yar Makka ce danginta kuma duka yan Makka ne ana gane bayanin kakar annabi wacce ta haifi mahaifin annabi ba yar Madina bace yar Makka ce danginta kuma duka suna Makka to me yasa anan gurin yace mana mahaifiya annabi ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi Madina da shi dan ziyartan kawunan babansa kuma suna Makka saboda me mahaifiyarsa yar Makka ce anan me zamu fahimta a wannan bayanin nasa ya kamata a tuno wani abu a karatun da muka yi a baya a farko inda muka karanta nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yake da alaka da Madina kakan annabi ko shi Abdul Muttalib ba shine wanda baban sa Hashim dan kasuwa yakan wuce ta Madina shine ya nemi auren yar abokin baban sa a Madina Hashim kenan Hashim kuma kakan annabi na biyu ne na koma da mu baya kadan dan abun ya fito Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Muhammad bin Abdullah Abdullah shine mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib kakan Annabi mahaifin mahaifinsa bin Hashim kakan baban Annabi ya zama kakan Annabi na biyu kenan kakansa na farko Abdul Muttalib kakansa na biyu Hashim to Hashim kakan Annabi na biyu baban wa kenan baban Abdul Muttalib wanda kuma shine kakan Annabi na farko Hashim babban dan kasuwa ne kamar yadda muka yi bayani in za a tuno yana tashi da hajarsa daga garin Makka ya tafi Sham to amma gabanin a isa Sham sukan yada zango a Madina Madina kuma akwai abokin mahaifin Hashim a Madina to in ya yada zango a gidan abokin mahaifin nasa yake kwana in zai tafi kasuwanci Sham sannan in ya je Sham ya kare kasuwancinsa zai dawo Makka yakan kara yada zango a Madina yayi kwana ɗaya ko biyu sai kara sa Makka to wannan yasa suka saba da wannan aboki na mahaifinsa har ya ga yar abokin mahaifin nasa yayi sha'awar ya aure ta shine ya auren masa da ita bisa sharadi cewar mu ƴaƴanmu in muka aurar da su idan juna biyu ya zo to ana dawo da su su haihu ne a gaban mu wannan sharadin da aka ba wa Hashim kenan Hashim yace ba matsala aka auren masa da ya ya tafi da ita garin Makka lokacin da juna biyu ta samu juna biyu shi kuma dama hanyarsa ce hanyar Madina sai dauke ta yazo ya ajiye ta garin Madina gaban iyayenta da danginta sai ya wuce Sham da ya tafi Sham sai Allah masa rasuwa ai wannan mun yi wannan karatun to ita kuma anan ya batta da juna biyu sai ta haifi Abdul Muttalib Abdul Muttalib har ya fara tasawa kai shekaru hudu sai babbansa dan uwan Hashim wanda ake kiransa Al-Muttalib yazo ya tafi da shi an tuno wannan kenan mutan Madina kawunan waye kawunan kakansa ne ba babansa ba ko to salo na magana na rarabawa sukan kira kaka da baba an gane kenan nan li ziyarati akhwali jaddihi ne amma abihi da shi ma wallafin littafi ya ambata ba wai yana nufin babansa da ya haife shi ba yana nufin babansa ma'ana babansa saboda sukan kira jikokinsu da ƴaƴanmu ka'ida ce ta larabawa jikokinsu za su iya ce musu ƴaƴansu banuna banu abna'ina ƴaƴanmu ne kenan ƴaƴansu ma a matsayin ƴaƴansu suke daukan su za mu zo mu ga bayani nan gaba to nan da ya ce li ziyarati akhwali abihi ba wai kawunan babansa bane kawunan wane ne kakansa Abdul Muttalib tunda mahaifiyar Abdul Muttalib yar Madina ce ai mun tuno wannan bayani li ziyarati akhwali abihi bani adi bin najjar dan ziyartan kawunan babansa ma'ana kawunan kakansa wanda suke daga kabilar banu adi bin najjar yan kabilar banu adi bin najjar kawunan kakansa sadadda zumunci wannan zai nuna maka cewa larabawa gabanin zuwan addinin musulunci tawawan ɗabi'u suna siffantuwa da su yanzu ta ɗauke shi don me don ziyara kuma kyakkyawar ɗabi'a ce wacce musulunci barin mahaifinsa an tuno a baya mun yi bayani cewa lokacin da aka ɗauki cikin annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya tafi cikin tawaga na kasuwanci ayari na kasuwanci suna hanyarsu na tafiya Sham dama can suke tafiya da hajarsu ta kasuwanci sun isa Madina zazzabi mai zafi ya rufe shi to shine ya tsaya garin Madina jinya a gaban kawunan mahaifinsa Abdul Muttalib, su kuma sauran fatake suka karasa Sham da dimmar kasuwanci, shi kuma sai Allah ya masa cikawa a Madina. Mahaifin Annabi, Allah ya masa cikawa a Madina Abdullahi, sai zama a Madina aka birne shi. To yanzu ta dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko dan ya sadar da zumunci, ya je ya ziyarci dangin kakansa Abdul Muttalib. Dalili na biyu ya ziyarci kabarin mahaifinsa. Ziyartar kabari kuma mun san abu ne wanda shari'ar musulunci ta yadda da shi. To galibi in ka duba ɗabi'u da larabawan Makka suke tafiya akai, zaka ga ɗabi'u ne kyawawan da musulunci da yazo ya tabbatar da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa sahabbansa, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Annabi yace farkon musulunci da na hana ku ziyartar makabarta, amma yanzu babu laifi ku ziyarci makabarta, saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku lahira. Idan ka je kaga waɗanda suke kwance a cikin kaburburansu, ka tuno cewa yanda kai ma kake raye da su ma fa haka suke raye, to kai ma ko komin daren dadewa gunda suka tafi nan kai ma zaka tafi. Kaga ta tunatar da kai lahira. Annabi yace fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah, ku ziyarci makabarta saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku lahira, cewa fa kowa dole zai mutu, in an mutu kuma me zai biyo bayan mutuwa? Tashin kiyama. To wadannan dalilai guda biyu in mun kula za mu ga dalilai ne wadanda suke kyawawan dalilai, suka sanya mahaifiya Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta dauke shi daga garin Makka ta fiskanci garin Madina da shi. Tare da ita akwai Ummu Aiman, kamar yadda bayani zai zo a nan gaba. Kenan su uku suka tafi, suka je garin Madina, abinda suka je dan shi suka aiwatar. Ta zazzaga da shi gurin dangin kakansa, ya gaggaisa da su, dama ba su san shi ba. Suka gan shi suna ta murna akan cewa Abdul Muttalib ya samu jika, Abdul Muttalib kuma da yake a gurinsu. Sannan ta kai shi ya ziyarci kabarin mahaifinsa. Bayan an kammala ziyara ta kwashe wasu ƴan kwanaki kididdigagu, sai ta juyo da Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta koma da shi garin Makka. Yace wa bainama hiya aidatun adrakat hamaniyatuha fi at-tariqi famatat bil abwa. Yace wa bainama hiya aida, lokacin da ita ta kamo hanyarta ta dawowa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, dawowa daga garin Madina bayan sun aiwatar da ziyara da suka tafi domin sa, ziyara guda biyu, ziyartan kawunan kakan Annabi da kuma ziyartan kabarin mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To tana kan hanyarta ta dawowa, adrakat hamaniyatu hafi tariq, sai mutuwarta ta riske ta a hanya. Famatat bil abwa, sai ta rasu a wani ƙauye da ake kiransa al abwa. Wannan al abwa ƙauye ne da ke tsakanin Makka da Madina, amma ya fi kusa da Madina. Kenan ba ta jima da fitowa daga garin Madina ba, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta. Sai ta rasu a abuwa. Yanzu Annabi ya zama cikakken maraya. Dama asali in mutum ya rasa mahaifinsa maraya ne, wannan a ƙa'ida ta shari'a. Maraya cikin mutane shine wanda ya rasa mahaifinsa, cikin dabbobi kuma wanda ya rasa mahaifiyarsa, ko tunda zaka ga dan akuya ai bai san ma babansa ba, amma uwarsa ya sani. Idan ya rasa uwarsa zai iya mutuwa, saboda ita take kula da shi, ita take shayar da shi. To cikin mutane kuma uba shike kula da yaya, shike daukan dawainiyarsu. To shi yasa cikin mutane wanda za a kira shi maraya shine wanda ya rasa mahaifinsa yana karami, in ya girma ma ba maraya bane, saboda zai iya zuwa yayi fafutukan nema wa kansa abin da zai rufa asirinsa. Amma in karami ne, ba wannan hankalin, ba wannan tunanin, ba wannan karfin, to shi yasa ake kiransa maraya. to yanzu annabi ta dukkan bangarori guda biyu ya zama maraya, bangaren mahaifinsa da kuma bangaren mahaifiyarsa. To za mu zo nan gaba kuma mu ga maraicinsa nan ma ta bangaren kakansa, sannan sai mu duba mu ga waɗanne hikimomi ne suka sanya Allah madaukakin sarki ya hukunta maraici wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hikimomi ciki da malamai suka ambata. Yace fa matat bil abwa, mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rasu a abwa, wani kauye da ke tsakanin garin Makka da garin Madina, amma yafi kusa da garin Madina. Fa hadanathu ummu ayman, sai ummu ayman ta rungumi annabi ta ci gaba da renonsa. Kenan bayan rasuwar mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam Amina, wacce ta ci gaba da renon annabi ita ce ummu ayman. Wace ce ummu ayman din nan? Ummu ayman din nan in ba a mance ba, a baya mun yi ishara a kanta saboda bayani ya gabata kanta lokacin da aka yi bayani kan rasuwar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu ayman baiwa ce ta mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam. An tuno wannan bayani, mun yi wannan bayani a baya cewa lokacin da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ya bar wa annabi raƙuma guda biyar. An tuno wannan da wani sashe na tumaki da kuma baiwa ƙwaya ɗaya wacce ake kiranta ummu ayman. Wannan gadon annabi kenan da ya samu daga gurin mahaifinsa. To ita wannan baiwa ta mahaifin annabi, annabi ya gaje ta gurin mahaifinsa. Da ya gaje ta gurin mahaifinsa sai ya ƴantata, annabi sai ya ƴantata. Wani kaulin kuma na malaman sira suka ce a ai tun magabanin mahaifin annabin ya rasu ya ƴanta ummu ayman. To amma dai zancen da ya fi rinjaye, mahaifin annabi ya rasu, ummu ayman tana baiwa, ta zama cikin mulkin annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ƴantata. Kuma lokacin da musulunci ya zo, tana cikin sabiqun al-awwalun, tana cikin mutane na farko-farko da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Baiwa annabi ce, annabi da ya fara wayo ya ƴantata, da aka aiko annabi da saƙon addinin musulunci, aka fara masa wahayi, sai ta karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma tana cikin wanda suka yi hijira guda biyu, ita ummu ayman. Akwai hijira daga Makka zuwa Habasha, ta yi hijira daga Makka zuwa Habasha. Akwai hijira daga Makka zuwa Madina, tana cikin al-muhajirat, wato ta samu falala da duk wani wanda ya yi hijira ya samu. Idan ana ambaton waɗanda suka yi hijira, to tana ci. Yanzu inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wallazina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an, ummu ayman tana ci. Waɗanda suka yi rigaye cikin al-muhajiruna, wanda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina, tana cikin su. Da kuma al-ansar, mutan Madina da suka taimaka ma wanda suka yi hijira, Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah, sheda Allah ya musu. To ummu ayman tana cikin wanda suka yarda da Allah, kuma Allah ya yarda da su. Ka kenan ummu ayman Allah ya yarda da ita, kuma ita ma ta yarda da Allah subhanahu wataala. Baiwa ce ta annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƴantata, sai ya aurar da ita ga bawansa da matarsa ta bashi, matarsa Khadija. Za mu zo mu ga bayanin nan gaba. Matar annabi Khadija tana da bawa da ake kiransa Zaidu, Zaidu bin al-Haritha. To da suka yi aure da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta ba da Zaidu ga annabi, annabi kuma sai ya ƴanta Zaidu. Dama a baya ya ƴanta ummu ayman, sai ya aurar da ita ga Zaidu. Yanzu Zaidu bawan annabi ne, annabi ya ƴanta. Ummu ayman baiwar annabi ce, annabi ya ƴanta, sai ya aurar da ita ga Zaidu. To da ya aurar da ita ga Zaidu, sai suka haifi Usama bin Zaid. Muna jin Usama bin Zaid matashin da annabi ya tura shi komandan yaƙi, annabi ya kwanta rashin lafiya, wanda Allah ya ɗauki rayuwarsa ciki, ya hada rundunar yaki ya tura su yankin Sham, ya sanya Usama ya zama shine komanda. Lokacin Usama shekaransa 18 matashi ne, har wasu suke korafi cewa ya za a sa matashi ya zama shine jagora, alhali akwai masu shekara 50, akwai masu shekara 60, akwai wanda suka kai shekara 70, kuma amma dan shekara 18 za a sa ya jagoranci wannan tawaga. Annabi yace eh, ya cancanci ya yi jagoranci, shi yasa na sa shi. In kun soke shi ba kansa farau ba, ai gabaninsa ma kun soki babansa. Annabi yace shi din na ga dama kuma shi zai jagorance. To ita wannan Ummu Aiman ita ce mahaifiyar Usama dan Zaid, ta rasu bayan rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata 5, wasu malaman suka ce da wata 6. To anan da mahaifiyarsa ta rasu, kula da shi da renansa ya koma karkashin Ummu Aiman, wanda asalinta bai wasace da ya gada daga mahaifinsa, yar kasar Habasha. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. To bayan rasuwar mahaifiyarsa, wanda ya ci gaba da daukan dawainiyansa shine kakansa Abdul Muttalib. Kakansa Abdul Muttalib shine wanda ya ci gaba da daukan dawainiyarsa bayan rasuwar mahaifiyarsa. Wa raqqa lahu riqqatan lam tu'had lahu fi waladihi. Abdul Muttalib ya tausayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, tausayawa wanda yake na karshe, wanda ba a kiyaye cewar cikin ƴaƴansa akwai wanda yayi irin wannan tausayin ba, irin jin kai da ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da tausayi da yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a hakaito cewa cikin ƴaƴansa yayi ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa ba, ya tausayawa Annabi tausayawa na ƙarshe saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, mahaifinsa ya rasu yana cikin mahaifiyarsa. Dalili na biyu, mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara 6. To wannan yasa kakansa ya tausaya masa tausaya wanda yake na ƙarshe, wanda cikin ƴaƴansa kakan ba wanda yayi wannan irin wannan tausayawa. Sannan kuma abu na uku da malamai suka ambata shine mawallafin wannan littafi ya kawo mana anan, yace lima kana yadhharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sha'nan aziman fil mustaqbal. Dalilai guda uku suka sa Abdul Muttalib ya tausaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalili na farko muka ce saboda mahaifinsa ya rasu yana cikin mahaifiyarsa. Dalili na biyu, mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara 6. Dalili na uku kuma shine ya ambata mana anan, yace lima kana yadhharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sha'nan aziman fil mustaqbal. Sannan daga cikin dalilan da suka nuna suka sanya shi ya zama mai tausayin Annabi saboda abubuwan da suka bayyana daga Annabi, lima kana yadhharu alaihi, dube da abubuwan da suke bayyana daga Annabi, mimma yadullu ala anna lahu sha'nan aziman, wanda suke nuni cewar Annabi fa nan gaba zai zama mai sha'ani mai girma. Abubuwa sun yi tabayyana daga Annabi wa Abdul Muttalib, ta fuskar tunanin Annabi da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma yanda Annabi yake girma zaka ga ya wuce sa'o'insa. Sannan idan Annabi yana magana zaka ga maganin kamar na babba, yana yaro kankani dan shekara 6, dan shekara 7, amma idan ya maka magana sai ka ga magana ta kama hankali kamar magana dan shekara 40. To kakansa yayi notisin din wannan. Wannan alama ce da take nuna wa kakan nasa cewar nan gaba fa wannan yaro zai zama mai sha'ani mai girma. To shi yasa sautari da dama in ya tashi aike sai aika Annabi, sai ka ga natijar da Annabi zai je ya zo masa da ita, tafi natijar da dan shekara 20 30 zai je zo masa da ita gashi a lokacin annabi bai wuce shekara 6 7 8 ba to wannan dalili ne ko alama ce ta farko daga cikin alamomi da suka bayyana wa kakan annabi cewar annabi zai zama mai sha'ani mai girma nan gaba alama ta biyu nan kuma labari aka bashi kamar yadda Abu Rabi Al-Kala'i ɗaya daga cikin malaman tarihi ya kawo a cikin littafinsa Al-Iktifa bima tadammanahu min maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa thalathatil khulafa ya kawo wata riwaya wacce aka samu ta daga Ka'ab dan Malik ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Ka'ab dan Malik yake ba da labari cewa wasu daga cikin tsofin garin su Ka'ab dan Malik dan Madina to wasu daga cikin tsofi na garin Madina sun ba shi labari sun ba wa Ka'ab dan Malik labari cewar wata rana sun fita daga garin Madina sun tafi garin Makka yin umra sannan idan suka yi umran ba za su dawo Madina ba za su wuce kasuwanci in ma ko Yaman ko Sham dama mun san gurare guda biyu ne mutanen Makka suke tafiya kasuwanci to su kuma mutanen Makka in ba ku mance ba a baya mun yi bayani cewar in sun tashi fita kasuwanci suna fita kwamba ne idan suka fita kwamba za su fita suna da ƙarfin su ta yanda duk wani dan fashi da makami ko mai mugun nufi ba zai iya tinkaran su ba saboda Bahaushe ya ce sarkin yawa yafi sarkin karfi to kaga za su fita mutun 100 mutun 200 ta yanda dai wanda ya gansu zai tsorace su kuma za su fita da makaman su to wannan sai ba su aminci a hanyar su ta kasuwanci su je har su dawo to sai aka wayi gari wanda yake so ya tafi ya je yayi kasuwanci sai ya shigo Makka ko da shi ba dan Makkan bane idan yayi umra sai ya shiga cikin tawagan Makka ɗin kasuwa sai a tafi tare da shi saboda me ya samu kariya ya samu tsaro to shi Ka'ab dan Malik yake ba da labari cewa wasu tsofi a Madina suke ba shi labari cewar sun tafi garin Makka sun je sun yi umra sai suka shiga cikin ayari na kasuwanci na mutan Makka za a tafi kasuwanci Sham to da suka kama hanyar su ta tafiya a daidai wannan lokaci kuma mahai kakan annabi Abdul Muttalib yana raye kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib yana raye to a cikin wannan tawaga na mutan Madina da suka shiga Makka suka yi umra suka shiga cikin ayari na kasuwancin mutan Makka akwai wani mutum ba yahudi wanda ya fito daga cikin yahudan Taima Taima kuma wani gari ne wanda Yahudawa ne suka fi yawa kusa da garin Madina wani gari ne da yake kusa da garin Madina duk da malamai sun lissafa yawan kilomitan da ke tsakanin garin Taima da Madina suka ce ya kai ba zai gaza kilomita 420 ba kaga ba za a ce kusa ba ko kilomitar da ke tsakanin garin Taima da garin Madina kilomita 420 garin Taima annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya yi ƙoƙarin yaƙan garin sai suka miƙa wuya ba su ma bari annabi ya yaƙe su ba suka ce mun miƙa wuya mun sallama duk hukuncin da kaga dama yi mana sai zama garin Taima ya shiga ƙarƙashin daular musulunci ba tare da an wahala ba to a wannan tawagar na mutanen Madina akwai wani mutum ba Yahude wanda ya fito daga garin Taima ana fahimtar bayanin ko bayanin yayi yawa ana fahimta yana fitowa wani ba Yahude wanda ya fito daga garin Taima yana tare da dattawan garin Madina wanda suka shiga cikin tawagar kasuwanci na mutan Makka za a tafi kasuwanci da ya shiga cikin da wannan ba Yahude da shi da dattawan Madina suka shiga cikin ayarin kasuwanci na mutan Makka sai ya ga kakan annabi a cikinsu Abdul Muttalib sai ya ga kakan annabi a cikinsu Abdul Muttalib sai yake cewa ai ko mu mun karanta a cikin littafin mu da ba a canja ba kaga su karan kansu yahudawa suna da tabbacin cewa an canja galibin abin da ke cikin littafin su na at-taura an canja kusan kashi 80 cikin 100 na abin da annabi Musa ya zo da shi to sai wannan ba yahudi yake cewa mun samu a cikin littafin mu wanda ba a canja ba cewa annabi zai fito daga tsatsan wannan mutumi ya nuna kakan annabi Abdul Muttalib cewa annabi zai fito daga tsatsan wannan mutumi ya nuna Abdul Muttalib annabin kuma ana bayyana mana cikin littafin mu cewar idan ya fito zai zo ya yake mu ya kakkashe mu inji wannan ba yahude yake bayyana kakan annabi yana jin wannan to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suka bayyana wa kakan annabi cewa annabi zai zama mai sha'ani mai girma nan gaba to wannan na daga cikin dalilai da suka sa kakan annabi ya zama yana tausayawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda in mutane sun karanta yahuda sun karanta cikin littafin su cewa Allah zai aiko shi amma ba a cikin su ba shi kuma kakan annabi ya san kaidi irin na yahudawa to anan yake fahimtar annabi zai shago gwarmaya to shi yasa yake tausayawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sannan akwai wata riwaya har ila yau da shi Abu Rabi' al-Kala'i ya kawo ta a cikin littafin nasa al-Iktifa bima tadammanahu min maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa thalathatul khulafa ya kawo wata riwaya banda wannan riwayar da na karanta wadda ita ma tana bayyana cewa annabi zai zama mai girman sha'ani kuma hakan ya bayyana gaban kakansa Abdul Muttalib cewa wata rana Abdul Muttalib ya zauna a Hijri Isma'il mun san Hijri Isma'il akwai ɗakin Ka'aba ai za mu ga ɗakin Ka'aba gashi nan ko ta gabas da ɗakin Ka'aba gabas ne ko arewa ba akwai dan wani gini karami ba hakan nan wani karamin gini fari hakan nan ko a hoto ba ma gani ta arewa ne ko arewa da ɗakin Ka'aba akwai dan wani gajeren gini wanda ake ce masa Hijru Isma'il shi wannan gajeren ginin da muke gani Quraishawa da suka zo za su sabunta ginin ɗakin Ka'aba tunda asali annabi Ibrahim shi ya gina ɗakin Ka'aba da shi da ɗansa Isma'il to da aka yi wani mamakon ruwa sai katangar ɗakin Ka'aba ta rushe to shine Quraishawa na Makka suna girmama ɗakin Ka'aba sai suka yi yunkurin sake gina katangar Ka'aba sai suka nemi fi sabilillahi a kawo taimako amma suka sa sharadi cewar ba sa buƙatan dukiya ta haram saboda wannan faɗakin Allah ne ka ɗakin Allah ko ba za a gina shi da dukiya haram ba duk wanda zai kawo dukiya a gina ɗakin Ka'aba dole dukiyarsa ta zama ta halal to sai zama dukiyar da aka tara ta halal din bata kai ta gina ɗakin Ka'abar yadda annabi Ibrahim ya gina ta ba to sai suka yi wani tunani cewa to su rage yawan takun ɗakin Ka'abar mana to shine suka fidda wannan ƴar ƙaramar katangar sai suka gina ɗakin Ka'aba gwagwadon dukiyar da suka samu ta halal shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha ba da dan mutanen ki sabbin musulunta bane da na rushe ɗakin Ka'aba na gina ta yanda annabi Ibrahim ya gina abinda suka fitar daga ɗakin Ka'aba da na shigar sai dai annabi yana tsoro kar yayi haka a kasa fahimtarsa aga kaman annabi ya rusa ɗakin Allah aga annabi yayi babban abu a matsayinsa na annabin Allah ya rusa ɗakin Allah ko kuma a bada dama wa waɗanda za su zo bayan annabi su ɗauki ɗakin Ka'aba a matsayin abun wasa duk lokacin da sarki ya zo kawai sai ya rushe ya yi nasa wani sarkin ma an yi sai a maida ɗakin Ka'aba zama abun wasa to wannan na daga cikin dalilan da suka sa annabi ya kyamaci rushe ɗakin Ka'aba ya sake gina ta yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya gina to ɗan wannan ɗan ƙaramin katangan wanda yana cikin ɗakin Ka'aba amma Quraisha suka fidda shi saboda dukiya ya ga ta gaza musu kakan annabi sai ya shiga wannan gurin ya zauna galibi malamai suna lakabi mu gurin da Hijru Isma'il da ya shiga ya zauna sai wani cikin manyan nasara abokinsa ne abokin kakan annabi shi ma sai ya zo ya zauna dama sun saba sukan zauna jikin ɗakin Kaaba su huta. Shi ma sai zo wannan guri ya zauna, ana cewa abokin kakan annabi ne. To da ya zauna sai yake tadi wa kakan annabi da mutanen da suke zaune tare da su, yace mu mun samu a cikin littafin mu, littafin Nasara kenan. Wanne ne littafin su? Injila. Su kuma Yahudawa At-Taura ko? Yace mun samu cikin littafin mu siffan annabin da za a aiko shi, wanda shine annabi na ƙarshe bayan sa babu annabi. Kuma an bayyana mana a cikin littafin mu cewar tsatsan annabi Isma'il, tsatsan annabi Isma'il. Kuma an bayyana mana cikin littafin mu cewa cikin garin nan na Makka za a haife shi. Shi wannan babba cikin manyan Nasara yake wannan magana. Basara ke cikin sarakunan Nasara, siffarsa kaza, siffarsa kaza, siffarsa kaza, duk ya zayyana siffan wannan annabi. To ana haka, annabi da yake bai cika rabuwa da kakansa ba, duk inda kakansa yake zaka ga annabi. Sai annabi ya taho gurin kakansa, kawai ya daga kai sai kalli annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalli idanun annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalli bayan annabi, ya kalli kafafun annabi, sai ya ce kai wannan yaron ne. Ya ce wannan yaron shine annabin da za a aiko. Kakan annabi kuma Abdul Muttalib yana zaune yana ji. Sai ga annabi ya zo jikin kakansa ya zauna, sai yake mamaki, ya ce me alakar ka da yaron nan? Shi wannan shugaban Nasara. Yace tambayan kakan annabi, yace me alakar ka da yaron nan? Sai yace ai yaron nan da kake gani ɗana ne. Sai yace kai ban yarda ba, saboda mu mun karanta cikin littafin cewa wanda za a aiko annabin nan mahaifinsa ya rasu, kuma za a kace mun ɗanka ne. Alhali an bayyana mana cewa tun ma kafin a haife shi cikin littafin mu mahaifinsa ya rasu. Sai yace eh dan ɗana ne, kun ji bani da muka yi a baya. Su Larabawa jikoki ma suna kiransu a matsayin ‘ya’yansu. To shi yasa ɗazu aka ce mana zai je ya ziyarci kawunan babansa, ba babansa ba ne kai tsaye, baban babansa ne. To amma suna irin wannan. Sai yace eh ɗan ɗana ne, ɗan nawa ai ya rasu, shi yana cikin mahaifiyarsa. To wannan mutumi sai abun ya bashi mamaki ƙwarai da gaske. Sai ce to maganar ka nan da kai ta gaskiya ce, to wannan yaro naka da kake gani za a aiko shi ya zama annabi. To wannan ya ƙara kashe zuciyar babban annabi. Me yasa ya kashe? Ba wai ba so a aiko shi ya zama annabin bane, yana hango irin ƙalubale da annabi zai haɗu da su daga irin waɗannan mutane. To wannan sai ya ƙara sanya tausayin annabi a cikin zuciyar wannan kaka nasa. Akwai misali na ƙarshe wanda za mu ƙarƙare a kansa, wanda Ibnu Sayyidin Nas ya kawo cikin Uyunul Athar, babban littafi ne na tarihi, cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita, yana ɗan ƙanƙani, ɗan shekara bakwai, ya fita suna wasa da yara wanda suke sa'o'insa, har wasan nasu ya yi nisa wajen Makka. Sai wasu daga cikin Nasara sun zo za su shiga garin Makka, sai suka ga annabi, suka yi kicibus da annabi, suna kallon annabi, sai suka ga siffofin da suka karanta cikin littafinsu na Injila. Annabi ya siffanta da wannan siffofin na annabin da za a aiko a ƙarshen zamani. Sai suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya zo, suka duba kafansa, har suka ɗaga tafin kafarsa suka gani, suka ce ya taka nan, ya taka ya ɗaga, suka duba gurbin da ya taka. Sai suka ce kai wannan yaro shine za a aiko annabi, shine annabin ƙarshen zamani. Har sun juya za su tafi, sai wata zuciyar ta ce kai ku dawo ku kama yaron nan, saboda suna ƙyashi suna hasada, ba cikinsu za a aiko shi ba, ku dawo ku kama yaron nan ku tafi da shi ku salwantar da rayuwarsa. Sai suka juyo, sun juyo sai suka yi kicibus da kakansa Abdul Muttalib. shi kuma ya taho ya yi ta neman annabi bai ganshi ba, shi da bai ga annabi da zaran bai ga annabi baya jin nutsuwa, sai hankalinsa ya tashi. Shi Abdul Muttalib ya yi ta neman sa a gida bai ganshi ba, cikin ƙwaryar Makka bai ganshi ba, sai yana ta zagawa sai zo ya ganshi a wajen Makka, sai rungume annabi sallallahu alaihi wasallam. Su kuma sun jiyo za su kama annabi, sai suka yi ido hudu da kakansa, kakan annabi, sai suka tsaya tirus, suka yi birki suka ja suka tsaya. Sai suke tambayan Abdul Muttalib, me alakanka da yaran nan? Sai ce ai ɗana ne. Sai suka ce to wasiyar da zamu maka yanzu sun fara mugunyar aniyar su sun fasa ta, saboda yanzu annabi ya samu kariya. Sai suka ce to yanzu nasihar da zamu maka, wannan yaro ka kula da shi, ka kiyaye shi, ka daina barin shi yana fita shi kadai, saboda mun karanta cikin littafin musiffofinsa, sannan kuma da muka duba kafansa da gurbin kafansa, sai muka ga yayi iri daya da gurbin kafan annabi Ibrahim inda ya taka lokacin da yake gina Ka'aba. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah ya yi umurni idan mutum ya gama dawafi gurin da annabi Ibrahim ya taka yana gina Ka'aba, a yi sallah a gurin. Suka ce to da suka duba wannan gunda annabi Ibrahim ya taka, shi ma suka sa ya taka kasa, sai suka ga kafarsa ta yi kama da gurbin kafarsa, ya yi kama da gurbin kafan annabi Ibrahim alaihi salam. To wannan yaro zai zama mai girman sha'ani nan gaba. To wannan ya kara shigar da tsoro cikin zuciyar kakan annabi, saboda mi? Yana fahimtar annabi zai wahala, zai sha gwagwarmaya. To yanzu mun samu misalai kusan guda uku, misalan suna nan da yawa. Dalilai uku muka ce suka sa kakansa ya tausaya masa. Na farko, na'am, an haife shi maraya, tun gabanin a haife shi mahaifinsa ya rasu. Na biyu, bayan an haife shi ya kai shekara shida mahaifiyarsa ta rasu. Na uku, ya ga wasu alamomi sun bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa gaba zai zama mai girman sha'ani. Shi yasa a nan gurin ya ce lima kana yadhharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sha'nan aziman fil mustaqbal. Kenan anan dalili ɗaya kawai ya ambata mana cikin dalilan da suka sanya kakan annabi ya zama yana tsananin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Lima kana yadhharu alaihi, saboda abubuwan da suke bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yadullu ala anna lahu sha'nan aziman, wanda suke nuna cewa annabi nan gaba zai zama mai sha'ani mai girman gaske. Wanda a yanzu mun ga wasu daga cikin misalai da suka bayyana haka. Yace wa kana yukrimuhu ghayatul ikram. Abdul Muttalib ya kasance yana karrama annabi, karramawa wanda ya kai iyaka, karramawa wanda ya kai kololuwa. Abdul Muttalib mutum ne wanda yake da kwarjini cikin Larabawa, mutum ne mai haiba, mutum ne mai ɗaukaka, wadda kalmarsa a bar sauraro ce, kowa yana girmama shi, kuma kowa yana ganin kwarjininsa. Ke zaman a cikin Larabawa kaka, babu wanda ya isa a zo a masa shimfiɗi jikin ɗakin Ka'aba sai Abdul Muttalib, kuma kowa ya sallama ya miƙa wuya, saboda yanda suke ganin girmansa, girmansa da ɗaukakansa. Galibi idan rana ta fito ta gabas, ai kaga yamma za ta zama akwai inuwa, sai a zo a masa shimfiɗi a yamma, yamma da ɗakin Ka'aba. Idan rana ta karkata yamma, kaga gabas zai zama akwai inuwa, sai a ɗauki shimfiɗinsa a dawo da shi gabas. To haka ake, shi kadai ne mai shimfiɗi a jikin inuwa na ɗakin Ka'aba. Sannan idan aka zo aka masa shimfiɗin, ba a barin kowa ya kusanci shimfiɗin nasa, har sai ya fito shi da kansa ya zo ya zauna a kan shimfiɗin nasa. ‘Ya’yansa galibi za su zo su zauna su kewaye wannan shimfiɗin, suna zaune a ƙasa, ba su bar kowa ya hau kan shimfiɗinsa ba, komin matsayinka, komin darajarka, komin kimanka, ba za su bar ka kawo wannan shimfiɗi na Abdul Muttalib ba, har sai ya fito ya zauna. In ya ƙare shi zamansa ya tashi, sai a naɗa shimfiɗin, sai kuma in ya kusa fitowa, sai a sake shimfiɗa a zauna, ‘ya’yansa su zauna su kewaye wannan shimfiɗi nasa. To sau tari da dama akan masa shimfiɗi, in aka masa shimfiɗi ya fito, yakan fito tare da annabi, zai zo ya zauna a kan shimfiɗin nasa. To annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda shakuwan da ya yi da shi, shi ma sai ya taho zai zo ya hau kan wannan shimfiɗin sai su yi maza sai su kamo annabi ba a barin kowa ya zauna kusa da shi saboda girman sa da kwarjinin sa haka yayi ta maimaituwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya fito ya zauna kan shimfiɗin sa annabi ya biyo shi ya zo zai zauna sai su kama shi sai ya ce a'a ku bar ɗana ya sakata ya wala kar ku takura wa ɗana ku bar shi ya zauna kusa da ni sai a bar annabi ya zauna kan shimfiɗin Abdul Muttalib sai ya zamanto duk cikin Makka ba wanda ya isa ya zauna kan shimfiɗin Abdul Muttalib sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce uturku li waladi ya ce ku kyale min ɗana ya sakata ya wala ku bar shi ya zauna duk inda ya ga dama ya ce wallahi inna lahu amran aziman yaran nan da kuke ganin shi arene arene nan gaba yana da al'amari mai girman gaske wanda zai ba ku mamaki saboda haka kar ku takura masa kar ku kuntata masa ku bar shi abin da ya ga dama to ba zai hana gobe in Abdul Muttalib ya fito ya zo zai zauna su yi maza su kai hannu za su kama annabi in ya zo zai zauna tare da shi ba har sai da abin ya bi jikinsu suka saba to da suka saba sai aka wayi gari in annabi ya zo ko da Abdul Muttalib baya nan ba sa ma hana shi in ya yi yunkurin zama kan shimfiɗin tunda ai yaro ne kaga yaro kuma ai ba zai gane me ake so da me ba a so ba su kuma sun san cewa duk wanda ya zo bai isa ya zauna kan shimfiɗin Abdul Muttalib ba amma annabi zai zo ya zauna saboda ya san kakansa na zama a gurin to tun suna hana shi har suka zo suka daina hana shi saboda Abdul Muttalib baya so su hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya zauna kusa da kakansa yana shafa gadan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon annabi yana jin dadi a ransa shi kakan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shine anan gurin ya ce mana wa kana yukrimuhu gayatul ikram shi Abdul Muttalib ya kasance yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam girmama wanda yake mai girman gaske wanda ya kai iyaka ya kai makwara wani balaraben kauye wata rana ya shigo garin Makka ya shigo yayi yin umra sai yazo yana dawaki yana zaga dakin Ka'aba wannan balarabe na kauye sai ya ga wani mutum shi ma yana dawaki jikin dakin Ka'aba yana rera waka shi wannan balarabin kauye ya shigo umra ya fara dawafi sai ga wani mutum shi ma yana dawafi amma yana rera waka yana cewa rabbi rudda ilayya rakibi muhammadan ya ubangiji ka dawo min da mahayyina muhammadu ya tura annabi sallallahu alaihi wasallam raqumin sa ne suka bata sai tura annabi ya je nemo masa raquma annabi kuma lokacin bai fi shekara 7 shekara 8 ba kaga ayo ai ba za tura yaro dan shekara 7 shekara 8 neman abun da ya bata musamman dabbobi to amma annabi hankalinsa kamar yadda muka fadi a wancan lokaci duk da dan shekara 7 ne bai wuce shekara 7 8 ba hankalinsa kamar shi hankalin dan shekara 20 ne yanda zaka tura dan shekara 20 ya je maka bukata ya dawo da ita cikin nasara to zaka iya tura annabi yana dan shekara 7 sallallahu alaihi wa sallam wannan daga cikin baiwa waki da Allah madaukakin sarki wa annabi tun yana kankani to shine babban sai ya tura shi ya je nemo masa kakansa Abdul Muttalib ya tura shi ya je nemo masa raquman sa da suka bata tunda ya tafi tun farar safiya bai dawo ba har yamma annabi bai dawo ba to wannan sai ya daga hankalin Abdul Muttalib hankalin sa ya tashi ya kasa zaune kasa tsaya abinci wannan ya kasa sawa a bakin sa to shine yazo yana zagawa jikin dakin Ka'aba yana rera waka yana rabbi rudda ilayya rakibi muhammadan ruddahu ilayya wasna indi yada ya ubangiji ka dawo min da mahayyina muhammadu wanda na tura shi ya je nemo min raquma na ka dawo da shi gare ni ya zamanto kana da taimakon ka cikin al'amuransa kana da agajin ka cikin al'amuransa wannan balaraben kauye sai ya yi mamaki ha'a wannan in an zo dawafi ai ba wannan ake fadi ba to shi kuma yake ta fadin wannan yana maimaitawa sai yake tambaya ce wannan wani irin mutum ne hakan nan sai aka ce masa ai wannan mutumi da ka gani sunansa Abdul Muttalib bin Hashim ya tura dansa ya je nemo masa raquman sa tun farar safiya gashi har yanzu wannan jika nasa bai dawo ba shi yasa kaga ya shiga wannan matsanancin yanayi yake ta rera wannan waka da kaji yana yi to rana bata fadi ba sai ga annabi ya dawo da raquma ya samu raquma ya dawo da su anan kakansa sai rungume shi sai fashe da kuka kakansa ya rungume shi ya fashe da kuka yace ai ya kai dan dana haka yake ga annabi yau nayi bakin cikin da tunda nake a rayuwa ta ban taba bakin ciki irin sa ba gab din da na samu na rasa ka kuma ba ni da garantin shin kana cikin koshin lafiya ko kan bakka cikin koshin lafiya to tunda nake a rayuwa ta ban taba samun kaina cikin matsanancin yanayi irin wannan yanayi da na samu kaina a ciki na rasa ka da nayi na dan wannan lokaci ba yace to wallahi na rantse da girman Allah daga yau ba zan sake aikin ka ba saboda yau na samu kaina cikin matsanancin yanayi saura ka dan raina ya fita sakamakon rasa ka da nayi to wannan duk zai fito mana da yanda yake girmama annabi yake karrama annabi yake jan annabi a jikin sa kuma yake nuna soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na karshe da zai fito mana da wannan baiwar annabi ummu ayman ita take bada labari kamar yadda ibnu sayyidin nas ya kawo riwayar cikin littafin sa uyunul athar cewar ta kasance ita ce mai renon annabi tunda mun san mata su suke reno su kuma maza sai su dauki dawainiya na yara tace ta kasance ita take renon annabi to wata rana aiki sai ya mata yawa ya sha kanta sai bata farga ba ashe annabi har ya kada ya fita daga gida ya tafi gurin abokansa kananin yara tace tana cikin aiki tana cikin aiki sai ta ji an kwala mata kira cikin tsawa tana daga kai sai ta ga Abdul Muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake kiranta sai ta amsa masa tace na amsa maka amsawa tare da girmamawa ya shugabana sai yake ce mata a tadrina aina wajadta ibni yana rike da hannun annabi yake ce mata kin san a ina na samu dan nan nawa kuwa sai tace a ban sani ba ya ubangidana sai ce na same shi can kasan makka jikin wata magarya yana fadi ransa a bace na same shi can kasan makka jikin wata magarya suna wasa da kananin yara kin rafkana kin bashi ya fita alhali na ce miki kina kula da shi kina maida hankali a kansa saboda ahlul kitabi suna nan suna kiwansa suna fakonsa suna so su kama shi su tafi da shi su hallaka shi saboda anan gaba yana da sha'ani mai girma saboda haka daga yau karki sake kuskura ya fita ba tare da ke ba karki sake kuskura ya fita ba tare da sanin ki ba tace nayi kuskure amun afuwa bazan sake ba yace to kar a kara idan aka kara za a hadu da fushina tace anya an gama ba za a kara ba to sai zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam kakan nan nasa baya iya cin abinci sai annabi na kusa da shi idan aka shirya masa abinci aka kawo annabi ba nan ba zai iya koloma ba sai yace ku kawo min dana kusa da ni idan aka kawo annabi yana ganin annabi sai hankalinsa ya kwanta anan zai samu daman cin abinci amma in bai ga annabi ba koda zai wuni da yunwa ba zai iya cin koloma daya ba saboda yanda yake kauna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa anan gurin aka ce mana wa kana yukrimuhu ghayatan ikram ya kasance Abdul Muttalib yana karrama annabi karramawa wanda yake kololuwa karramawa mai zurfi karramawa wanda yake na abun azo a gani sai dai aka ce walakin lam yalbath Abdul Muttalib an tuwfiya ba'da 8 sanawatin min umrin rasuli sallallahu alaihi wasallam sai dai Abdul Muttalib bai dau lokaci mai tsayi yana tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallam face mutuwa ta zo ta dauke shi annabi yana dan shekara 8 yace lakin lam yalbath Abdul Muttalib Abdul Muttalib bai zauna lokaci mai tsayi ba an tuwfiya face ya rasu ya koma ga Allah ba'da 8 sanawat bayan shekaru 8 min umrin rasul sallallahu alaihi wasallam daga rayuwa annabi kenan annabi yana dan shekara 8 kakansa Abdul Muttalib Allah madaukakin sarki ya masa rufa ka kenan duka kulawar da ya samu daga kakansa bai wuce na shekara 2 ba mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara 6 ya koma karkashin kulawar mahaifinsa shi kuma ya rasu yana dan shekara 8 yanzu kaga cikar maraita ce ya zama cikakken maraya babu uba ba uwa ba kaka to me wadanne ne hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa annabinsa wannan yanayi ko ya hukunta wa annabinsa ba shar'antawa ba ya hukunta mu annabinsa wannan yanayi na maraiti to ina ga saboda kurewar lokaci bayani kan hikimomi da suka sa Allah ya hukunta annabinsa maraiti zamu jinkirta sai Allah ya kai mu mako na gaba zamu dasa aya anan abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan yace assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam menene hukuncin sayan amfanin gona da kaka'a a sayar da rani ko da damana domin a samu riba assalamu alaikum to wannan yana ishara ne akan boye abinci mutum ya sayi abinci ya boye malamai sun yi ta tattaunawa mai yawa mai tsayi akan wannan gabar amma abinda suka fi karkata a kai abin za a kalle shi ta fuskoki guda biyu idan ya zama wannan abincin da za ka saya lokacin kaka'a abincin yana nan da yalwarsa sannan sayan da za ka yi ka ajiye ba zai sa abincin ya yi karanci a kasuwa ba zai sa saboda sayan da kai ka ɓoye farashinsa ya hau ba abinci ne ya samu sosai an yi noma ga shi nan kata-kata a kasuwa kai kuma sai ka gabari ka saya ka ajiye kuma sayan da za ka yi ka ajiye ba zai sa abincin ya yi karanci a kasuwa ba sannan ba zai sa farashin abincin ya hau ba saboda gaba idan farashin abincin ya tashi ba a sababin sayan da kai ba a sababin ɓoyewa da kai ba ka fitar ka sayar ka ci riba suka ce wannan babu laifi an gane bayani idan ya zamanto abincin ya yawaita a kasuwa ta yadda sayanka da za ka yi ka ajiye ba zai karanta abincin a kasuwa ba sannan kuma sayan da za ka yi ka ajiye ba zai sa farashin abincin ya hau ba nan suka ce babu laifi galibin malamai sun tafi kan cewa wannan babu laifi ka sayar da rani ko kuma lokacin damana nan watakin farashin abincin ya dan dagu amma ba a sababin aikinka ba ka ce nan ba laifi amma idan ya zamanto mutane suna da matsanancin bukatuwa zuwa ga wannan abun sayanka da za ka yi ka ɓoye zai ƙara ƙaranta abun a kasuwa to wannan shi ne ake zargin ma'abocin wannan aiki to wannan zai tafi da me innamal amalu bin niyat yanzu wani lokaci za ka ga shinkafa ta yi ƙaranci a kasuwa ka neme ta ka rasa sun ɓoye me yasa farashinta ya hau to wannan shi ne babban laifi a ɓoye abinci dan ya yi ƙaranci a kasuwa farashinsa ya hau to su ne annabi ya yi ta kausasa harshe a kansu ba wai ɗan kasuwan da zai saya da damana ya ajiye da rani ya siyar ba a kansa annabi yake magana ba yana magana ne kan mugayen 'yan kasuwa waɗanda wani ya cutu su ji daɗi shi ne burinsu to su ne annabi ya kausasa harshe a kansu wannan haramun ne irin wannan aiki kuma galibi malamai sun fi magana kan abinci wasu malaman kuma suka ce bai takaita ga abinci ba, duk abin da al'umma suke da bukatuwa zuwa gare shi a tattare a boye dan yayi karanci a kasuwa, karancin ya sa farashin sa ya hauta, wannan haramun ne. Ka kenan galibin yan kasuwan mu suna fada haramun ba su sani ba. Sau tari da dama wani abu sai ka je neman sa sai a ce ai babu. Ah to kaga sun boye shi ko me yasa suka boye, suna so farashin sa ya hau. Saboda abin yayi karanci a kasuwa farashin sa zai hau. Don farashin sa kuma ya hau sai su fito su ta siyarwa. To wannan sun aikata babban laifi a shari'a. Ba a so dan kasuwa ya boye abu. In kana da abu fito da shi ka sayar wa mutane. In baka da shi suka zo babu ya kare sai na saru. Amma kana da abun ka boye ka ki sayarwa, to wannan boyewan a kansa ake magana. Ka boye dan me? Dan yayi karanci a kasuwa. In yayi karanci a kasuwa me zai biyo baya? Farashin sa zai dagu. In ya dagu zai fito ya sayar ya samu kudi mai yawa. To wannan ya aikata babban laifi a shari'a. Hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda aka samo daga Ma'mar dan Abdullahi al-Adawi, Allah ya yarda da shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahtakiru illa khati'un, ba kowa ke kange abin da mutane suke da bukatuwa zuwa gare shi ba, ya zama yayi karanci hakan ya sa farashin sa ya hau, sai mai aikin sabo, sai mai sabon Allah. Kenan yanzu duk wanda zai tattara abubuwan da mutane suke da bukatuwa gare shi, ya tattare su daga kasuwa dan abin yayi karanci. In yayi karanci farashin sa ya hau, wannan mai sabon Allah ne, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne ingantacce. Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa, Imam Ahmad ya fidda hadisin cikin Musnad din sa. Annabi yace ba kowa ke wannan aikin ba sai mai laifi, sai mai sabon Allah, wanda baya tsoron Allah. Sannan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ihtakara fa huwa khati'un, duk wanda ya kange abin da mutane ke da bukatuwa zuwa gare shi dan yayi karanci a kasuwa farashin sa ya hau, to wannan mai laifi ne, mai sabon Allah, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babban matsalar da kashi kan kasuwanci ba, kuma sun je sun kusa cikin kasuwanci sai ta ayyukan shari'a a kasuwancin ba. Sayyidina Umar lokacin jagorancin sa baya yadda wanda bai san hukuncin shari'a dangane da harkar kasuwanci bai je sai da hajarsa, ya hana duk wanda zai zo da hajarsa ta kasuwanci ya zo ya kafa rumfarsa ya bude shagonsa, sharadi ya zama yana da ilimin shari'a akan harkar kasuwanci. Don ya zama yana da ilimin shari'a akan harkar kasuwanci, kaga duk wani abu da yake kurakurai ne ya riga ya san su, duk wani abu da yake laifi ne ya riga ya san su, haramun ne ya riga ya sani, zai kokarin aurace masa. To amma kamar kai wala da nan masalacin nan nasiha ko wasiya ne akan ore speaker yayin kiran sallah, hakika volume din yana yin yawa. Mutanen da suke zaune a bakin asibiti wallahi malam yana cutar da mu matuka da gaske. In kai magana kuma a ce ba ka san addini bisalam, to amma ni ina ga ai kurewan shine ma yafi muhimmanci ko, tunda kiran sallar duka minti nawa ne an yi an gama, minti biyu uku an yi an gama, shi kure kiran sallar ya tafi da fadi yafi akan su takaita shi. Me ma'anan kiran sallar? A sanar da mutane lokaci. To kaga inda misali ma su fikan su nan zai kara da azara ya abun so ne, saboda du halitta fada ta ji kiran sallar nan za ta musu shaida gaban Allah. To yanzu aka ce su takaita, ana so su takaita wanda za su musu shaida ne gaban Allah, kaga wannan uzurin ba karbabbe bane gaskiya. Duka minti daya biyu fa an gama kiran sallah. Su wanda suke zaune ba sa son kiran sallah ne, wanda suke zaune a ba kiran sallah abun so ne. Allahu akbar, Allah fa ake girmamawa fa, ba za su so ba suna musulmai, abun so ne, abun jinjinawa ƴan uwa. ana Allahu akbar Allahu akbar lafazi ne mai dadi girmama Allah ashhadu an la ilaha illallah kalmar shahada ashhadu anna muhammadar rasulullah kalmar shahada hayya ala sala ana kiran ku ku tawo ga sallah kuma ku ce ina sautin yana abunan din wannan gaskiya bana tare da wannan ba zan yi nasiha ba gaskiya dai in kara musu karfin gwiwa abinda suke abun so ne kuma abun yabo kuma ku kara sifikan ma yafi haka ha gari garin musulmai azare garin musulmi ne ha muna son kiran sallan nan ku kara sifikan yafi haka kai abu na karshe akwai wanda yake nema dan uwa su sa yar uwarsa a addu'a dan kidnapping sun kama ta kusan sati uku kenan tana dakin mijinta a Kaduna aka je aka dauke ta har yanzu ba labarin ta saboda haka yan uwa mu sa wannan baiwa Allah cikin addu'o'in mu Allah ya sa tana cikin yanayi mai kyau sannan kuma Allah ya bayyana ta su kuma Allah ya shiryar da su in ba masu shiryuwa bane Allah ya nuna ikon sa da buwayarsa a kansu muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen sa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya nauye mizaninmu da shi Allah ya sanya shi hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah ka sanya su zaman to masu tausayin mu Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka albarkaci rayuwar zuriyar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته